يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد فرضت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أتى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا اتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinmu wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi 4 ga watan ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da 26 ga watan maris shekara ta 2023 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara hada mu a cikin ko ya ƙara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take yau a jihar Adamawa domin ci gaba da karatun littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya saukar da shi domin ya zama haske fitilla wacce za ta haskaka mana hanyar mota zuwa neman yardar Allah qaja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam wannan littafi albarkar sa ba ta da farko ba ta da karshe daidai gurgurdan yadda kai ruko da shi daidai gurgurdan yadda albarkar sa za ta bayyana a cikin rayuwarka idan ruko kyakkyawa kaga kyakkyawar albarka wacce ba ta da iyaka idan kai sako-sako sai kaga albarka ita ma mai sako-sako ko wacce ba ta da yawa amma dai abu ne da aka yi ittifaki akai cewa alqur'ani kamar yadda ake cewa nagge daji goma dukkan wani abu da ka kusanci dukkan wanda ya kusanci qur'ani ta kowace siffa kyakkyawar siffa zai ga alkhairi a cikin rayuwarsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da yima wannan littafi kyakkyawar ruko ya azurta mu da tsabtace zukatanmu da niyoyinmu wajen koya da karanta wannan littafi mai albarka Allah ka cire raban shaytan a cikin ayyukanmu gaba daya Allahumma amin kafin mu ci gaba akwai tambayoyi mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah ya ƙara jagora kuma ya ji kan magabata amin dan Allah ya ce shek kai ne shek inda ni na ji wani malami a cikin bayanai ya karhanta daga hannaye yayin addu'a a gurare da yawa bayan sallar farilla yayin tawafi da sauransu to dan Allah ya ƙara cewa shek hakan yana nuna za a yi addu'a amma ba daga hannu Allah ya samu da Allah ya biya bukatu daga cikin abin da malamanmu a garin Madina suka tarbiyyantar da mu shine duk sanda za ka yi tambaya karkace kaji wani yana cewa kaji wani malami yana cewa kaji an ce a'a kawai kai tambayar ka kai tsaye malam ko wane mece meye hukuncin kaza muna neman ƙarin bayani akan kaza amma kar mu saba da cewa naji malami kaza yana cewa kaza to yanzu kana so a mayar masa da martani ne ko a warware abin da ya faɗa wannan ba daidai bane abin da yake daidai kai ta tambayar ka kai tsaye har ɗaya daga cikin malaman mu ba zan manta ba duk lokacin da aka rubuto masa takarda a majalisinsa aka ce an ji wane ya ce to ba zai karanta wannan tambayar ba ko an karanta ba zai bada amsa ba ukubar mai tambaya shine kar a amsa saboda ya kauce mu abin da yake daidai to na san dai wannan da kyakkyawar niyya ne insha Allah to amma dai kar a mai ta wannan abin da yake tabbas ya inganta daga manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga hannu a wasu wajaje a cikin a lokacin da yake addu'a, ya inganta a wasu lokutan kuma ya yi addu'a ba tare da daga hannu ba. Daga cikin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shahara kuma aka sani cewa ya daga hannu lokacin addu'a, addu'arsa ta kai tsaye lokacin da zai yi addu'a, ko kuma addu'a a filin Arfa, ranan Arfa kenan misali, da wasu wajaje a cikin ayyuka na aikin hajji da ya inganta ko umara, ana daga hannu akan Safa akan Marwa. Amma daga hannu lokacin da ake tawafi bai zo ba daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, duk da cewa kana yin tawafin kuma zaka yi ta addu'arka, zaka yi ta zikirinka, zaka ambaci Allah subhanahu wataala, amma dai a sunnance annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu sanda yake tawafi, wannan ba a nakalto ba. Daga hannu da addu'a bayan salla, wannan yana da alaka ne ma asali tukuna da addu'ar tukuna kafin maganar daga hannun. Abinda ya fi a babin addu'a shi ne lizimtar ko kuma yawaita addu'a kafin ka sallama salla. Yawaita addu'a kafin ka sallama salla, ka yi tahiyya, ka yi salatin annabi sallama, ka yi sauran zikiroyi da suka inganta, to sai ka zayyano bukatunka da addu'o'inka, in kai haka ka yi daidai kuma ka kyautata. Addu'a bayan salla, babu laifi idan mutum ya yi ta matuƙar bai mai da ita al'ada wacce ko da yaushe zai yi ta ba. Bisa wannan, in mutum ya yi addu'ar ya daga hannu, a dunkule nake ba da ansa, in mutum ya daga hannu bayan sallah yana addu'a ba laifi ba ne, amma kar ya kasance kullum 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 sai ya yi haka. Ina fata mun gane, Allah ya sa mu dace. In ka tashi addu'a ne ma ka sani a ciki. Wannan ya ce, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya gafarta mallan tambaya ta, ita ce ko tambayoyi na su ne kamar haka. Ina da mahaifiyata kenan, muna zaune gida ɗaya, amma sai ya zamana ni Allah bai bani ikon taimaka mata ba. Wato masu ɗan rubutun nan su ɗan kyautata, su ɗan mana duka rubutun da zai saukin karantuwa. Sai Allah bai bani ikon taimaka mata ba, sai ya kasance tana fushi da ni saboda kamar yana cewa saboda bana bata abin da ya kamata, amma in dai har na samu ina yi mata, amma wani lokaci sai ya zama da ba ni da shi. A takaice, malam ya mutum zai yi da irin wannan yanayi na iyaye, kuma ya za a yi ya kyautata musu? Allah ya za a yi kuma su gane cewa Allah ne mai bayarwa? To, wasu ba sa ganewa, in ji shi. Abinda ya shafi kyautata ma iyaye, ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya azurta ka da iyayen da za ka samu damar ka miƙa musu daga abin da Allah ya azurta ka da shi. Wannan taimakon kanka da kanka kake yi, ba taimakon su ba. Sun taimake ka a lokacin da ba wanda zai taimake ka, kai kuma da kake taimakon su yanzu. Fa in yakfur biha ha'ula'i faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ko da ba ka yi ba, Allah zai kawo wanda zai musu. In ba ka yi musu ba yanzu ba za su mutu ba, amma kai lokacin da suke taimaka maka da ba su yi maka ba, in da ba don Allah ya sa kwananka na gaba, mutuwa za ka yi. Saboda haka iyaye bayan zama sila na zuwanka duniya, sannan kuma sun zama sila na rayuwarka ma, ya zama kana da rai, inda ba baka madara ko abinda ba a shayar da kai ba, ba a kaza ba, da za ka rayu ba lallai ba. saboda haka kyautata ma iyaye haƙƙi ne wajibi akan mutum ba ganin dama ba. Akwai abun ban mamaki, abu mai ɗaura kai a ce mutum yana da iyaye, yana da hali koyaya ne a ce ya gaza share musu hawaye, ya gaza faranta musu rai. To me kake, don me kake neman kuɗi, me za ka yi da shi? Gaskiya in dai kana da hali, iyayenka za su buƙaci wani abu a wajenka ka gaza yi musu, kuma da dama, to ai gara dukiyar ta tafi, babu alkhairi a wannan dukiyar. Kuma ko ke mace ce kike auren mutum, kika ga bai taimaka ma iyayensa, to ki ji tsoron cin dukiyarsa. Ai daga gaske, din babu alkhairi a cikinta, babu alkhairi a dukiyar wanda ba zai tallafa ma, ba za a ce tallafa, ba zai sauke nauyin da Allah ya ɗaura masa na haƙƙin iyaye. To da haka wannan abin ba ganin dama ba ne, taimakon kanka da kanka ne, wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi, wanda ya rowa to ya yi ma kansa ruwa. Kuma tabbas za a yi watan wata rana da zai yi nadama a ya sanya hannunsa a kai yana tagumi, lokacin da tagumin ko nadamar ba ta da amfani. Sai dai shi mai wannan tambayar ya fuskantar da maganarsa ne, cewa yana so ya taimaka, amma kamar mahaifiyar ta kasa gane cewa bai da ƙarfi sosai. To a wannan babin su kansu iyaye suna buƙatar a tunatar da su cewa kada su ɗora ma 'ya'yansu abinda sun san cewa ba za su iya ba. Shi yasa ta wani ɓangaren kuma yana da kyau iyayenka su san halin da kake ciki na rashi da samu, musamman na samu, misali su san abinda za ka iya, kada su ta ɗauka kana da shi ba su sani ba, sai in ka ba su ɗan kaɗan sai su raina. Me ye dalili saboda sun ɗauka kana da shi, kai kuma baka bayyana hakikanin lamarinka ba? Iyaye su taimaki 'ya'yansu wajen yi musu biyayya, kada su zama sanadiyyar lalacewar alaƙa tsakaninsu ta ɓangaren yawaita neman abin da ba za su iya ba. Kai kuma wasiyar da zan maka ita ce, idan ka kafa goshinka a sujada, ka ce ya Allah ina roƙonka kai mun buɗi, ka yalwata mun arzikina, ya Allah daga cikin burace-burace na ina so in faranta ma iyayena rai, ina tawassuli da wannan ibada ta ƙaunar iyayena da san in faranta musu rai, ya Allah ka azurta ni da abin da zan yi musu. Yanzu sai ya kasance kana roƙon Allah arziki ba din kai kuɗi kadai ba, ta sanadiyyar ko dalili kana so ka faranta ma iyayenka rai. Idan Allah ya hango zuciyarka da gaske kake kana so ka taimaka musu, Allah zai azurta ka, Allah zai maka buɗi. Akwai hanyoyin addu'a jama'a da yawa na neman abubuwa, lafuzza waɗanda suke ƙara ma addu'a kima, suke ƙara mata martaba. Ina roƙon Allah, Allah ya maka buɗi, Allah ya azurta ka da abinda za ka faranta ma iyayenka rai. Addu'ar shi ta biyu yace, tambayarsa ta biyu yace, malam tambaya ta ta biyu ita ce, Allah ya jarabce ni to da son mace kyakkyawa kalar zama a gaban mota, amma sai ya zama idan na faɗa musu gaskiya ba za su yarda ba, inda yake neman auren ke ne. Ba za su yarda ba, hakan ya sa na ce zan nemi rance ko in yi ta azumi ko Allah zai kawo sauƙi. Ita malamar islamiyya ce, ni kuma security ne a kusa da islamiyyarsu, hakan ya sa nake so in yi kuɗi don in huce. Kar ka so kai kuɗi din ka huce, ka so kai kuɗi din ka aikin alkhairi. In ka so ma'ana din ka huce din kai ma ka karta kenan, yanda aka yanda aka yi maka ko ya ɗan samu lada ya samu dariya. Abu na farko, bawan Allah tambayar ka tana da bangarori da yawa. Bangare na farko, irin matar da kake so ka aura, shawaran da zan baka, kada zuciyarka da tunaninka gaba ɗaya su tafi akan irin wannan matar da kake cewa ta zama a gaban mota. Okay, ashe ba din kainka zaka yi auren ba kenan, dan mutane su gani. Mun fahimta, gashi ka faɗa ta zama a gaban mota. Wannan tunanin ya kamata mu canza shi. Ba laifi ba ne mutum ya nemi wacce za ta faranta masa ran in ya kalla da sauransu. Amma kada wannan ya zama shi ne babban manufarka. Ana son mace mai siffa amma mai tarbiyya. Da a ce za a samu mai siffa 100 bisa 100 amma babu nagarta, babu kyakkyawan ɗabi'u, gara a samu 40% kashi 40 ko 50 na siffa, sauran 50 ɗin a cike su da kyawawan ɗabi'u. Wannan ya fi alkhairi. Abinda yake riƙe rayuwar aure ba tsabar kuɗi ba ne, jama'a, su mata su gane, maza kuma su gane. Abinda yake riƙe rayuwar aure ba tsabar kyau ba ne. Akwai wasu sinadarai waɗanda su suke haɗuwa, ingredients na rayuwar aure. Waɗannan abubuwan duk ana buƙatar su, suna taimakawa, amma me ba su ne spinal cord ko ƙashin bayan rayuwar aure. Mun fahimta, wannan magana ce mai faɗi, amma a taƙaice samari su fahimci wannan. Abu na biyu, tunda ka faɗi irin kalar da kake so, ai Larabawa suna cewa wa man talaba alhasna a yasbir ala albadli, duk wanda ya nemi mai kyau ai dole ya haƙura da miƙawa, ko ba haka ba? To tunda an ka sa ma kanka wannan, kaga sai kai ta, sai ka nemi kuɗi. Su kansu mata akwai buƙatar su fahimci wani abu. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi miki siffa mai kyau, ba hujja ba ce na wahalar da maza ki ta abin da kika ga dama. Wannan kyauta ce ta Allah, idan Allah ya so sai ya zare ta baina farfati ayin, kafin kyaftawa da bismillah. Allah yana son idan ya yi maka kyauta ya ga ta zama mai tawalu. Yana cikin karatunmu na yau insha Allah, na inna bainakal kautsar. Abu na uku shine kar ka yadda kai ƙarya lokacin da za ka yi aure. Fa amma zabadu fa yadhabu jufa'a, kumfa lalacewa yake, baya albarka, baya amfani. Kai yanzu ka yadda ka gina rayuwar aurenka a kan ƙarya, kuma ka zo ka ce kana so ƙaryar ta yi maka furen gaskiya? A'a, ai ba haka ake yi ba. Auradaha sa'dun wa sa'dun mustamil, ma hakaza turadu ya sa'dul ibil. Wai Larabawa ne, wani Balarabe ne ya ce sa'du ne ya koro dabbobinsa, ya koro raƙumansa, amma wa sa'dun mustamil, sa'd ɗin yana koran raƙuman kuma ya lullufa kanshi da bargo, kuma yana koran raƙumansa. Sai ce ma hakaza turadu ya sa'dul ibil, ya kai sa'du ba haka ake kora dabbobi ba. Baka taba ganin mai kora dabbobi kuma ya lullube ba, dole ka bude hannunka ka rike sanda. Saboda haka kar ka yi abin da bai kamata da siffar wanda yake neman albarka da arziki da alkhairi ba. Ita kanta mace in tana da hankali, ta san abin da take yi, ta fi kimanta mutumin da ya zo mata a siffar gaskiya, ya so ta so shi a kan gaskiya. Kai har gara a ɗauka ba ka da shi, sai an shigo rayuwar auren sai a gashi ɗan alhaji ne, ko kuma an ɗauka ɗan alhaji ne sai da aka yi auren sai a gashi shi ne alhaji. Amma aran mota, aran kaya, aran kaza, kuma ka je ka nemi aure? Haba bawan Allah. Saboda haka kar ka yi irin wannan rayuwar. Rayuwa ce wacce ba ta da rayuwa ce ta marasa mafaɗa, wanda ma'ana wanda ya rasa mafaɗi. Ka roƙi Allah da daga falalarsa, ka roƙi Allah buɗinsa, wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Allah shine mai bayarwa, ka ka rinsunar da zuciyarka a gaban shi, ka ce, ya Allah, ina roƙonka falalarka da buɗinka, ina so in kama kaina, ina so in samar da zuri'a wacce za ta zama abin alfahari ga addini, kaza kaza, Allah ka duba waɗannan kyawawan manufofin nawa, Allah ka yi mun buɗe. Wannan ya fi alkhairi ga duk wanda yake fuskantar yanayi irin naka. Allah ya sa mu dace. Na'am, alarama mai juyin mulki, kayan masu da juyin mulki ko? Na'am, bismillah, ina a bayyana ka kautar. Wannan sura, kamar yadda muka fara bayani jiya, sura ce mai girma. Sura ce wacce ta cika ko aka cika ta da fa'idoji masu tasiri a kan duk wani ɓangare na rayuwa. Ina maimaitawa, duk wani ɓangare na rayuwa. Da na tsaya na zurfafa tunani, har yanzu na kasa samun wani ɓangare na rayuwa wanda ina a tsayin Al-Kautsar bata shiga ta isar da sako ba. Ko menene? Saboda haka alkhairi da albarkar da aka kintsa a cikin wannan surar abu ne na sai wanda ya gani. Shi yasa muka ce za mu yi amfani da dama domin mu fitar da wasu daga cikin, ko mu ambaci wasu daga cikin irin waɗannan fa'idojin masu matuƙar muhimmanci. Fa'ida ta takwas daga cikin fa'idojin da za a amfana da su a ƙarƙashin hasken wannan sura mai albarka ta Inna A'tainakal Kautsar ita ce, Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kyautar da ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce, fa salli li rabbika wanhar. Bayan ambatan kyautar, sai aka ce, to kai sallah, kai yanka, kai sadaka. Ko nan wannan lafazin yana fa'idantar da mu, ashe idan Allah ya maka kyauta, to tawalu'u ake yi. Saboda a cikin sallah ai akwai ruku'u, akwai sujada, akwai kankan da kai bayan inna a tsaina kalkauta. Saboda haka duk kyautar da Allah ya maka, to bayan kyautar ta samu, to ka a ƙara samun kamalul ubudiyya lillahi subhanahu wa ta'ala, wa kamalul iz'an, wa kamalul tabarru'a, kifewa a gaban Allah, rinsunawar zuciya, tare da yadda da cewa ba kai kai makanka wannan kyautar ba, Allah ne ya baka. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Lokacin da Annabi Sulaiman ya ga an bijiro da karagar abin nan mulki ko abin nan abin zaman Bilqis, me yace, hadha min fadli rabbi, sai tawalu ya koma ga Allah, bai ce wannan ikon mu ne ko kaza ko kaza. Saboda haka mulki ne Allah ya baka, da zarar an sanar da sakamakon cewa ka ci zaje, ko an sanar da kaza, ko me ya faru, abu na farko da ya kamata ya fara zuwa ga zuciyarka ko cikin zuciyarka cewa yin Allah ne, taimakon Allah ne, sai ka a samu rinsunawar zuciya. Rinsunawar zuciya ba ina nufin sujada da za ka yi ba, a'a, a can cikin zuciyar ka yadda da kyakkyawan yaƙini cewa tabbas Allah ne ya maka. Kuma wannan zai bayyana ta ɓangaren yadda za ka mu'amalanci waɗanda kake tare da su. Ilimi ne Allah ya baka, to inna a tsaina kal ilmi kenan, an baka ilimi, to fa salli li rabbika wanhar, sai ka koma ga Allah ka rinsuna a gaban Allah. Allah ya baka dukiya, to a samu wannan. Duk wata ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka, to ka yi ƙoƙari bayan samuwarta ya kasance an samu tawalu'u da ƙanƙan da kai tare da kai. Wannan shi ke yi ma kyautar da Allah ya baka ado, yake ƙara ƙawata ta. Yanzu idan mutum mulkinsa ya kai mulki a bayan ƙasa, sai ka ga ya sako ƙasa yana mu'amala da kowa, ya fi burge ka. Saboda ka riga ka san cewa akwai wancan mulkin, sai kuma aka sako. Mun fahimta? Wannan fa'ida ce mai matuƙar muhimmanci. Za ka iya gangaro da wannan fa'idar har ka zo cikin rayuwa. Tela ne kai, misali, Allah ya baka gwanan cewa a ɗinki. to karka wulakanta mutane ke ta saba alƙawari, karka yi ta yin abin da bai kamata ba sai Allah ya zara iyawan dama a tsayina ka ne, ba kai ka ba kanka ba, ba ka nike ne kai kana kanikancin mota, karka yi ta yin abin da bai kamata ba, kyauta Allah ya baka sai Allah ya zare, sai ka ga hannun Allah ya cire albarka, teloli nawa, kanikawa nawa, masu sana'a hannun nawa ka gani suna nan suna sana'ar da suka shahara da cutar da mutane ba su daina sana'ar ba, amma sai Allah ya cire albarka a hannun, ko ba ku taba ganin su ba? Kana wata sana'a, mutane suna yawan zuwa wajenka sai ka dinga yi musu abin da ba daidai ba, sai Allah ya dauke mutanen, sai Allah ya dauke mutanen su daina zuwa, shikenan albarkar kuma ta tafi. Shi yasa duk abin da Allah ne ya baka, kuma baka isa ka nuna mana abin da ba Allah ne ya baka ba, kaga komai kenan, duk wata falala, duk wata ni'imar da Allah ya baka, to karka hura hanci ga mutane ta sanadiyar wannan ni'imar, Allah in ya so zai iya zare ta kafin kyaftawa da bismillah kamar yadda ake cewa. Fa'ida ta tara, wannan sura tana tabbatar mana da cewa kiyayya da jin haushin mai jin haushi ba sa hana isowar alkhairi zuwa gabawa. Kiyayya, hasada, bakin ciki ba sa hana Allah ya saukar maka da abin da Allah ya rubuta maka. Me dalili? Duk da akwai shani aka huwal abtar, waɗannan ba sa son Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna jin haushin shi, suna so su ga masu bin sa a da'awa duk sun kaurace sun bar shi, amma duk da haka aka samu a tsaina kalkautar. Mun fahimta kyautar alkautara duniya da lahira sai da ta tabbata a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sha'a man sha'a wa aba man aba, sun so ko sun ki, Allah sai da ya tabbatar da alkhairin da ya kaddara ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan a rayuwa yana nuna mana cewa duk wanda zai ji haushin wani, to haushin nan ba zai hana Allah ya canza tsarin da ya rubuta ma wani ba. Wani ne a gida, Allah ya bashi wata falala, sai wani yana jin haushin shi, wani yana kaza, din haushin da kake ji na wani ba zai sa a duba, to ai wani yana jin haushin wani, to an hana shi kaza, a'a. Ma yastahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Wannan ayar ta ishe mu samun natsuwa a zuciya, kar ka damu da abin da wani dalla da tanko za su samu, su je su samu, Allah ba zai hana abin da ya rubuta maka ya iso wajenka ba. Tunda duniya ta kafu ba wanda ya taba kare ma wani arziki, wallahi kuma ba za a yi ba. Tunda tun kafin mu zo duniya duk an riga an gama rubuta ma kowa. Shi yasa da mai hasada da mai jin haushin mutane akan alkhairin da suka samu ake kirga su daga cikin waɗanda ba su da cikakken imani, din duk mai cikakken imani baya hasada da bakin ciki, saboda ya san yana bata ma kanshi lokaci ne. Mun fahimta? Shi yasa a babin mulki wanda Allah ya rubuta zai yi mulki, ko mun hasada da bakin cikin mai bakin ciki zai kai, wanda Allah ya rubuta zai mallaki kaza ko mun kaza zai kai, wanda Allah ya rubuta zai samu kaza, ko a babin shiriya, shiriyan nan Allah yake bada ita, to wani kai a wajenka kana ganin kamar wane bai cancanta da kaza ba, a Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, Allah shi ne masanin inda zai kai alkhairi da ya so ya je. Shi yasa ba zaɓin kanka ba ne, ba zaɓin wane ba ne, laysa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab man ya'mal su'an yujza bih. Wani lokaci za ka ga a cikin mutane wajen mu'amalar wanda aka ganshi kamar yana kan bata ko yana yin wani abu ba daidai ba, yadda za ka ga an kyamace shi sai ka ga kamar ba a son masa shiriya, wanda kuma wannan ba daidai ba ne, ɗabi'arsa da halin ne ya kamata a kyamata, ba shi karan kanshi ba, kuskuren nashi ne ba a so, amma shi ana son shi, saboda haka ka nuna masa cewa kyamar kuskuren kake ba shi kake kyama ba. babu mamaki wanda kake gani kake rainawa wanda kake gani kake masa kallon uku ahu kana ganin kamar kafi shi alkhairi wallahi 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 a gobe kiyama zaka sha mamaki khafidatur rafi'a kiyama kenan waɗanda ake ganin su ne ba lallai su zama su ne ba akwai wani a anguwanku ana ganin shi ba kowa ba kila duk garin albarkacin sa ake ji ake ci ta sanadiyar alakar shi da Allah ba riga bace jama'a ba mota ba girman wannan dittarka ce shirme ne me zuciyarka take dauke da shi na san Allah da manzansa tsakani da Allah bariya ba ba tanti ba ba external decoration din nan da yake fitowa kyalkyalin ban shiri ne ta ne ko surutu ko magana duk ba shi bane babu mamaki wanda kake ganin sa yana yin wani abu ba daidai ba Allah ya azurta shi da shari'a a cikin minti 10 ko minti 15 shari'ar da zaka daran mata ka wallahi ka shekara 70 a addini kwanakin baya akwai wani bawan Allah a ɗaya daga cikin kasashen Larabawa ya shawo giya yayi mankas ya taho yana tafiya tangal-tangal ga warin giya ga kaza sai ya dinfaro masallaci kamar ya zo nan Agga Islamic Center Sa'ad mai me za su masa za ka bar shi ya shigo yawa kaji ko ya faɗi gaskiya admin ya ce zai kore shi kaga to wannan kuskure ne mai shan giya ya zo masallaci sai mai maraba da shi ahlan wa sahlan barka da zuwa a je a kai shi alwala a bashi waje mai kyau kwarai da gaske a shiga wajen imam a samu turare a fesa masa ai irin ku muke so madalla a samu kyauta a bashi wannan sai mai tasiri ranan farko in ka so ma karka mai maganar giyar ka kyale shi ka ce da Allah gobe ka dawo in ya dawo gobe ka kara kyautata masa jibi sai ka ce amma ya naji kamar ka zauna da wani mai shan giya ne duk da kuma gashi yana ma kai wani haka haka kama nuna ba shi ne ya sha giyan ba haka ake mu'amalantar mutane haka ake fiye zuciyar mai kuskure sai ya gane cewa ashe kana son shi da alkhairi bawan Allah nan ya haɗu da irin su admin nan da nan suka kore shi sai wani bawan Allah ya ga abin da ke faruwa sai ya ce a'a sai ya zo ya jawo shi ya kai shi ya yi alwala ya kyautata karbarsa kun san me ya faru kun san bawan Allah nan wanda ya zo a bigen nan da suka zo suka shiga tunda an riga an yi sallah sai wannan bawan Allah ya ce to bari in taya kai sallah mu yi sallah tare kun san a sujada ya rasu kun san a sujada ya rasu saboda haka mu daina kallon mutane wane dan banza ne wane dan kaza wane ba alkhairi wane kaiwa ya ce kaza kai ma a samu abin nan ma'aunin da za a auna kai in za a ga nauyin mana saboda haka ka kyautata ma mutane zato in ka ga wani yana kuskure ka roƙi masa Allah shiriya sallallahu al'afiya ka ce Allah ya kare ni Allah ya shirye shi ka ci gaba da hidimarka ba wanda yake da zumunci da Allah Allah yana kyautarsa ga wanda ya so inna a'tayna kal kautsar ba tare da shawara da kowa ba karanta inna a'tayna kal kautsar Allah subhanahu wa ta'ala fa'ida ta goma kenan yana cewa inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar wadannan lafuzza guda ayoyi guda uku suna fa'idantar da mu fa'ida ta goma ita ce idan ka tuno da ni'imar da Allah ya yi maka da kyauta mai girma da Allah ya yi maka to ka manta da ƙanana masu jin haushin ka na gaba yayi gaba tunda kai sama to bai kamata ka riga bata lokacinka kuma kana waigen waɗanda suke jin haushinka ba saboda ka yi sama inna a'tainaka al-kautsar ka samu al-kautsar to ina ruwanka da shani aka kuma huwal abtar mun fahimta
saboda haka idan Allah ya baka ni'ima ya baka kyauta ka manta da hasadan mai hasada bakin cikin mai bakin ciki yi gaba jama'a yi gaba ba a waiwaye in ka waiwayo to din sai dai kai masa alkhairi bare shi din ai admin daga cikin iya mu'amala a rayuwa shine tabibi wanda ya nuna na masa ka kyau ya nuna muna na maka kyau sai ka kyautata masa wannan shine gwanin cewa a mu'amala bare da gaske ka gama da shi har abada amma ya auna maka kwano ɗaya ka auna masa tiya ɗaya ka ha innakum idan mithluhum Allah da gaske nake duk wanda ka san ya muna na maka in ka samu dama ka kyautata masa ka shiga gaban shi kenan kuma kan kyautata masa ba wai ina tuna ai ni ka mun kaza ni ga abinda nayi maka a'a kai dilitin ka ci gaba da rayuwa ne irin wannan zai ga taimakon Allah ka ji dai abinda sura ta ce inna a'tainaka al-kautsar inna shani'aka huwal abtar fa'ida ta 11 ita ce a cikin Qur'ani gaba ɗaya babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci a atsayina ka sai a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita da ƴar uwarta inda Allah ya ce wala saufa yuqika rabbuka fatarda waɗannan lafuzan jama'a ko shakka babu suna nuna mana martaba da matsayi na manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a ce a izifi 60 a Qur'ani gaba ɗaya babu inda aka yi amfani da waɗannan lafuzan guda biyu ba inda aka yi amfani da lafuzan sai so biyu kuma so biyun gaba ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta 12 fa salli li rabbika wanhar wannan lafazin yana fa'idantar da mu cewa ashe ranar idi sai an yi sallar idi sannan ake yanka dabba saboda an fara gabatar da fasalli kai sallah sannan wanhar kai yanka kun ga fa'ida fiqhiyya kenan ta babin ilimin fiqh ta ibada fa'ida ta 13 ita ce a cikin wannan surar a kowace ayoyi guda uku take da shi kowace aya a cikin ta abun mamaki sai da aka samu wani lafazin da a duk Qur'ani bai zo ba sai a aya kuma ayoyi guda uku saboda haka kalmomi guda uku al-kautsar duk Qur'ani babu ita sai a nan a ayar farko wan har duk Qur'ani babu ita sai a nan al-abtar duk Qur'ani babu shi sai a nan saboda haka sura ce takaitacciya wacce ba ta da tsawo amma duk wani abu na ban mamaki na fasaha da kalmomi da me duka an tantance a cikin wannan sura wannan kuma yana nuna mana cewa irin fa'idar da muka ambata jiya ta al-kautsar cewa lallai wanda aka fuskantar da wannan surar da wannan ni'imar gare shi shine dai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kuma babu ya shi a cikin al'umma fa'ida ta 14 lafazin a'tainaka mun baka wannan lafazin yana tabbatar da cewa Allah shine mai bayarwa idan ka yadda da wannan to ba za ka dogara da neman ka ba amma za ka nema amma a ƙarshen al'amari wa zai baka Allah zai baka mun fahimta zai tabbatar maka da cewa zafin nema ba shi yake kawo samu ba wa ma mujahadatul insani tusiluhu rizqan wala da'atul insani taqta'uhu lakinnahum كلف حرصا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات تقنعه هكا ابن ابي زريق البغدادي يكي شوى وما مجاهدة الانسان توصله ذاكم متن وجن نيمة باش يكي كيشوى رزقا باش يكي كيشوى نمت اي قوية سامة ارزقية ولا دعة الانسان تقطعه كسالر سعد زمن شبه تاشوى باش يكي باير وابا inda matsalar take lakinnahum kullifu hirsan kowa an sa masa wani masifar wata masifafiyar wani masifar kwadai a cikin zuciyarsa falasta tara mustarzikan wasiwal ghayati tuqni'uhu sai kaga kowa daga cikin masu nema baya ganin cewa in ya kai wani mataki bari ya tsaya haka yana ganin bari ya kara gaba dabarar sa da lissafin sa za su iya kai shi wannan lafazin fa'ida ta 15 a baina ta 14 ko 15 14 ko 14 a bainaka wannan lafazin yana nuna cewa duk wanda ya fushi da arzikin da Allah ya ba wani to bai san Allah ba saboda shi ma wanda ba a so ko wanda ake fushin da shi ba shi ya ba kanshi ba wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq faman ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadu ba wanda ya taba mai da wani mai arziki tunda duniya ta kafu wallahi in kaga wani ya zama ya baka wani abu dan sako ne daga Allah ya kawo maka dan sako ne baki isa din kin aure wani a ce yanzu tayi wanan ne da ta aure shi ya sace kudi ba a'a arzikin ki ne da Allah ya rubuta miki kai ma haka wana ma haka duk haka ake dan girman Allah a fahimtar wannan akwai hutu ko ba hutu shi yasa zaka gane babban abu mafi daraja da tsada a duniya shine mai tauhidi shine mafi daraja in mutum ya samu wannan da ya rasa komai ba in mutum ya rasa wannan ya rasa komai ko me ya samu ashe tsabar tauhidi da sanin Allah yana tasiri har a mu'amalar mu har a tsarkin zuciya har a kaza har a kaza in kana da tauhidi ka san Allah ne ba za ka yi hasara da bakin ciki ba fa'ida ta 15 ita ce a atainaka kaful khitam na mun baka wannan kafin din tana fa'idantar da cewa duk arzikin da zai zo daga wajen Allah da suna yake zuwa wane wane admin a Agga Islamic Center mun baka a tsainaka Sheikh Today a tsainaka Jamil ma a tsainaka Ala Abdullah a tsainaka wane a tsainaka ka da suna saboda haka arzikin baya tahowa ya taho sai ya kauce ai da sunanka ya zo sai ya haɗu da kai mun fahimta a tsainaka mun fahimta kamar yadda wasu ga cikin malaman tafsiri suke cewa wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil cewa kowane tsuntsu da ya tashi darka ke waɗannan da suka kama Ka'aba farmaki kowane tsuntsu da dutse dutsen an rubuta sunan wanda za a jefa da shi saboda haka duk wanda aka jefa da dutsen sai ya same shi haka haka arziki yake wallahi sai ya iso wajen ka kwantar da hankalinka inna ruhul qudus nafata fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha annabi sallallahu alaihi wasallam masoyin mu yace mala'ika jibril ya iso mata da wahayi wanda ya samu wajen zama na musamman a cikin zuciyarsa cewa ba yadda za a yi wani dan adam ya bar duniya face sai ya gama cin arzikinsa kwayar shinkafa baka isa ka bar duniya baka ci ta ba indai Allah ya rubuta maka wallahi sai ka ci ko baka so kwayar dabinon da aka rubuta maka yanzu kai dinnan an rubuta kwayan dabino kwayan wake guda nawa zaka ci kwayan shinkafa duk an san su miliyan kaza da kaza da adadi kaza yanzu ka ci kaza sura kaza kana zalika fil kitabi masdura har yanzu kana jin zaka wahala akan neman wani abu ka tashi ka nema din Allah ya ce ka nema amma abinda ka samu ka gode ma Allah wanda baka samu ba ka gode ma Allah na taba ba mu wata kisan wani bawan Allah da yana aiki a gonarsa ko lambunsa yana cikin aiki wani tudu wani gangare kusa da rijiya yana jawo ruwa ya zuba a lambu kawai sai kafarsa ta zame sai ya fada rijiya ya fada rijiya ya kururuwa jama'a suka ji suka suka kawo agaji da suka zo sai aka fito da shi to kaga duk wanda yake irin wannan wahalar me ake yi da ya fito aidin dinsa ake taimakon shi ake sai wani ya zo da kofin madara nan da nan yace gashi yaka tatso madara haka bashi a kofi yana sha bayan network dinsa ya dawo sai aka ce wane ya aka yi ka fada rijiya sai ya tashi yana kwatanta musu sai ya ƙara zamewa sai ya fada ya musu ba wai da yazo kafar ya sa a bakin rijiya ba a irin gefen nan ne ruwa sai santsiya aka yi wallahi sai ya zame da ya zame sai ya fada rijiyar kuma ya mutu kafin su ciro shi me ya fito da shi kofin madara rabon kwado zai hawa sama jama'a in ya hau sama wallahi ko dai ya fado ko Allah ya ba kwadan dama ya ji wallahi haka ne haka abun yake saboda haka abun duniyan nan jama'a wallahi kowa ya sa ran shi a inuwa fa yu'maru bi arba'in bi katbi rizqihi an rubuta hadithin ibnu mas'ud saboda haka kofin madaranka da ya rage admin zaka sha karka da mu inna a'tainaka fa'ida ta 16 kafin dinnan tana mai da martani ga waɗanda suke cewa ai manzancin da aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kuskure ma Jibril ne na Ali ne bin Abi Talib to gashi Allah yana fuskantar da zance ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mun baka saboda haka wannan naka ne kamar yadda manzancin naka fa'ida aqdiyya kenan ta wuce take da alaka da aqida fa'ida ta 17 ita ce daga cikin abin da ya kamata mutum ya kudirce a cikin zuciyarsa bisa la'akari da lafazin inna a tsainaka ya yadda da cewa duk duniya abinda kamar da muka faɗa abinda aka rubuta masa zai iso to aka san haka abinda ba a rubuta masa ba to ba a samu a tsainaka ba kenan kar mu ɗauke shi positive kullum ma'ana duk abinda ka samu Allah ne ya rubuta to wanda ma baka samun ba a su wane ne suka yi mun kucin gwila su wane ne suka kulle-kulle su wane sun ko da sun zama sanadi amma a ƙarshen al'amari ka ce masha Allahu kana wa ma lam yakun shi ya sa daga cikin addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu bayan dagowa daga ruku'u me kake cewa rabbana wa lakal hamd ko sai ka ce mene mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashita min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u al-jadd minka al-jadd idan ka sallama sallame kake cewa assalamu alaikum astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram ko la ilaha illa allah wa la sharika lahu له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون sai kace mene allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd duk an koyar da kai wannan a cikin sallar ka kana maimaitawa la mani alima a'taita ya Allah ba me bayar da ba me hana abin da ka bayar wala mu'ti alima mana'ta ya Allah ba me hana ba me bayar da abin da ka hana wala yanfa'u dal jadd minkal jadd me matsayi me mulki me wata falala ko wani alkhairi ba sa wadatar da shi ko su amfanar da shi komai a wajen Allah ma'ana ba matsayinka ke sa a baka ba ba kusancinka da wane yake sa a baka ba a'a abinda Allah ya rubuta za ka samu fa'ida ta 18 lafazin a tsayinaka yana koyar da mu tawakkali التوكل على الله كيكاون دوغارو غا الله تند الله ني مي بايروا اشي سي ان دوغارا غريشي وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون كيكاون دوغارو ashe inna abaina kalkautar din ka fahince ta ba yadda za a yi ka dogara ga wani saboda tana koyar da kai kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wataala wadhkur isma rabbika watabattal ilayhi tabtila rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila la ilaha illa hu fattakhidhu wakila ba wanda zai maka ba wanda zai kai ka ba wanda zai yaye maka ba wanda zai share maka hawaye ba wanda zai kare ka wallahi sai Allah la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila kamar yadda shi kadai ne a wajen bauta shi kadai ne wajen isar da kai shi kadai ne wajen share maka hawaye shi kadai ne wajen kaza shi kadai ne wajen kaza in ka fahimci wannan ka samu hanyar hutu a cikin rayuwarka saboda yanayin lokaci bari mu dasa aya anan in Allah ya kai mu majalisi na gaba sai mu tashi akan fa'ida ta nawa kenan ta 18 da fatan yan uwa za a kiyaye waɗannan fa'idojin kuma da zarar ka tabbata sallah ko kaji imam ya karanta inna a'tainakal kautsar ka tuno da waɗannan fa'idojin masu yawa sai girman qur'ani ya karu a idanka sai martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karu a idanka sai ka gane cewa ashe lallai wannan littafin alkhairi ne gare ka bai kamata kai makanka roba ba bai kamata ka kare to ka sanya shamaki tsakanin zuciyarka da kwakwalwarka da daga fahimtar waɗannan alkhairai da waɗannan fa'idoji masu daraja masu tsada ya Allah muna roƙonka ka yadda da mu ka yadda da ayyukan mu ka ƙara mana san littafin ka ka ƙara mana san ka ka ƙara mana san manzonka sallallahu alaihi wasallam Allah muna kaunar wannan sura muna tawassuli zuwa gare ka da kaunar da muke ma wannan sura ta ina bainakal kautsar Allah ka biya mana bukatun mu ka yaye mana damuwar mu ka jibinci al'amuran mu ka hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafkin al-kautsar ka azurta mu da sharruwan al-kautsar daga hannayensa masu daraja cikin aminci cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali ya Allah da mu da iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuri'armu gaba daya wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh